إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا أكو غوات رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1435 30 ga watan 6 2014 muna nan a cikin suratul malik wanda ita ce sura ta 37 daga sama kuma wannan sura kamar yadda na 64 daga sama kuma tana da ayoyi 30 kamar yadda muka karanta kuma makkiya ce za mu tashi aya ta biyu na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب
Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gaya mana abubuwa guda uku da suka shafe shi na girma da buwaya da bunƙasa da isa da taƙama cewa shi mai albarka ne kuma mai sa albarka ne sannan mulki gabaki ɗaya yana hannunsa sannan mai iko ne shi akan komai to sai ya ci gaba da bayani yace allazi khalaqal mauta wannan Allah din subhanahu wa ta'ala wanda ake umartanku da ku kadaita shi da bauta to shine wanda ya halicci mutuwa kalman khalqu a harshen larabci yana daukan ma'anoni guda biyu akwai ijadu shay'i min al adami kirkiro abu daga babu ana kiransa khalqu sannan na biyu tahwilu shay'in min suratin ila ukhra ka canza wani abu daga wani abu ya koma wani abu shi ma ana kiransa khalqu shi yasa zamu ga duka biyun Allah subhanahu wataala yana yi da yazo halitta dan adam sai yace walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin kaga min sulalatin daga tataccen ruwa daga tabo ko yumbu ko kasa ko kwababbiyar kasa kaga to kwafiyar kasa din kuma Allah ne ya samu da ita daga babu ba ce ita kuma kasar daga kaza aka yi ta ita kuma daga kaza ba sai aka ga mu daga kan kasa aka fara lissafin kirkirar dan adam inna masala isa inda allahi kamathali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kaga daga kasa aka yi dan adam walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhaman fa kasawna al-idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqina kaga matakai ne daga kaza zuwa kaza wannan shi ma ana kiransa khalqu to Allah ta'ala yace allazi khalaqal mauta wanda ya halicci mutuwa kenan mutuwa samamman abu ne kuma kirkirarren abu ne kuma halattacciya halittarta Allah ta'ala yayi wannan ya saba ma abinda ƴan falsafa suke cewa asalin mutuwa babu ne to sai Allah yace a khalaqal mauta ya nuna kenan mutuwa halitta ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wal hayata kuma Allah shine ya halicci rayuwa ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa mana ya halicce ku kamar da al-Imam al-Qurtubi yace dan rayuwa da mutuwa mutane su rayu su mutu sannan ai musu hisabi shi yasa Allah ta'ala yake cewa a wani gurin ƴan wuta suna cewa rabbana amatta nathnataini wa ahayta nathnataini fa atarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabil Allah ka raya muso biyu ka kashe muso biyu me ma'anar rayuwa so biyu da mutuwa biyu na farko dai babu mutum kaga yayi kama da matacce hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura lokacin da ba a ambatan mutum a cikin samammu to yayi kama da asuffanta shi da mutuwa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'una kaga sai aka gabatar da mutuwa akan rayuwa malamai suka ce a cikin wannan akwai hikima guda biyu na farko mutuwar dama ita ce asali ba mutum aka yi shi kaga yayi kama da mutuwa na biyu kuma an gabatar da mutuwa domin a furgita mutane kowa yayi shiri domin mutuwa dukkanin mu nan Allah ya yanke mana ajali ya yanke mana rana da lokaci da gurin da zamu mutu wannan mutuwa dole ce kowa ya shirya domin mutuwa an ce da ba dan mutuwa ba da rashin lafiya da tsufa da talauci da dan adam yayi takama a duniya amma wadannan abubuwan guda hudu su suke kawo masa cikas talauci da tsufa da rashin lafiya da mutuwa su suka nuna dan adam bai isa ba sai kawai kaga ka tsufa kana kulliya kana ado kana takama kana tafiya da kyar sai kaga wata ran kana dogara sanda kaga ka tsufa kenan to tsufan nan shi yake karar da mutum ko wata irin rashin lafiya ta samu mutum kaga ya gigice ya dawo abin tausayi ko kuma talauci abin da yake takama da shi din ya rasa sai kaga ya dawo abin tausayi shi yasa wata magana ba hadisi bace tace a tausaya wa mutum uku azizu qaumin zal a ce kai ne babba a gari kai ne gwamna ko kai ne ciyaman ko shugaban kasa ko dan majalisa ko sanata haka kawai sai tainuwar ka ta kare ko kuma kawai sai aka sauke ka ko aka yi jin mulki aka ce ko ya tafi gida to kaga shikenan injiniyar da ake maka da kuwar da ake maka kake jin dadi sai ka ji ta tsaya sai ka ganka ka zo ka shiga taro ma wani ma ba a san ya zo ba to kaga wannan abin tausayi ne sannan mai kudi ya shahara ya rike makudan kudi sai ya talauci to shi ma abin tausayi ne dan zaka ga abinda da yake samu ko yake iya yi yanzu baya iya yi to sannan na uku malami a tsakanin jahilai wanda ba su san kimar karatu ba abinda bahaushe yake cewa ga wani abu nan akan matar sarki da ido da ta gani Allah ya baka dimbin ilimi kuma ya saka cikin jahilai da ba su san kimar karatu ba to kai ma ka zama abin tausayi shi yasa aka ce waɗannan abun guda hudu su suke takawa dan adam burki su hana shi takama da fankama da nuna isa to a duk girmanka duk mukaminka duk matsayinka duk karatunka duk sarautarka akwai ranar da zaka fadi ka mutu to wannan mutuwa sai da Allah ya ba mu aya rabin dozin dake nuna mana dole a mutu Allah ta'ala ce kullu nafsin za'iqatul maut duk wani abu mai rai sai ya dandana mutuwa wani guri yace kullu shay'in halikun illa wajha duk komai zai halaka banda Allah wani guri Allah yace kullu man alaiha fan komai na kan duniya sai ya kare wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram abinda zai wanzu shine fuskar Allah ma'abocin girma da karamci wani guri yace qul fadara'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqina in kun isa ku tunkudewa kanku mutuwa mana wa isa tunkudewa kansa mutuwa aina ma takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujin mushayyada wal innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum mutuwan nan da kuke gudu ko ina kuka shiga sai ta same ku shi yasa aka sunnanta mana mu dinga zuwa makabarta muna ziyara dan abu uku na farko dan mu raye sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama yakan je makabarta yayi wa sahabbansa addu'a na biyu dan mu yi addu'ar shiga makabarta mu yi wa waɗanda suke cikin makabarta addu'a na uku dan mu tuna lahira domin ka je makabarta zaka ga kabari iri-iri akwai kabarin rukan masu kuɗi akwai kabarin rukan malamai akwai na masu sarauta akwai na masu damara ma akwai na siyan labai da ranka ya dade da gafarta malam da afa kalla da ustaz da sheikh duk zaka ga kaburburan su dan haka a kowane sunfi kake in saurayi ne kai akwai kaburburan matasa in ke hajjiya ce hajjaju akwai kabarin hajjiyoyi da yawa sun tafi lahira su ma masu gwalagwalai masu kukurba masu murjani an ajiye an tafi lahira to wannan sai yasa kowa sai ya ta kansa ya tuna cewa akwai gamuwa da Allah akwai mutuwa bayan mutuwa akwai abubuwa da yawa da zasu biyo baya su ne ma abun tsoro mutuwan matakin farko ce akwai tambayar kabari man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka waɗannan tambayoyi guda uku su za a wa mutun a kabari akwai kuma tambaya guda hudu a gaban Allah la tazulu qadama abdin hatta yus'ala an arba'in kafar mutun ba za ta gushe ba a gaban Allah sai ya amsa tambaya guda hudu an ilmihi fi ma amila bi sai Allah ya tambaye ka karatu kai karatu in ka bada amsa kai to me kai da karatu domin karatu kadai ba zai tseratar da kai ba sai kai me sai kai aiki da shi aiki da shi kadai ba zai tseratar da kai ba sai kai me sai kai dan Allah yi dan Allah ma kadai ba zai tseratar da kai ba sai kai akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya tsira sai ya taka mata takala hudu ilimi aiki da shi ikhlasi sunna al ilmu wal amalu wal ikhlasu was sunnatu duk abinda zaka yi a duniya ka auna in ba abu hudun nan to kai asara al ilmu dole kai abinda ilimi da ka jahilai duka sun halaka kuma da mafi yawan mutane jahilai ne ba sa karatu ba sa kuma tambayar malamai da haka jahilai sun halaka wanda suka tsira a cikin su sune malamai su ma malaman sun halaka sai wanda suke aiki da karatun su ma masu aiki da karatun sun halaka sai wanda suka yi dan Allah su ma wanda suka yi dan Allah sun halaka sai sun yi akan sunnar annabi to kafin ka samu wanda ya hada abu hudun nan yana da wahala ga karatu ga aiki ga ikhlasi ga sunna ga wannan babban arziki ne Allah ya bamu to shine Allah ya halicci mutuwa wal hayata kuma ya halicci rayuwa wato abu biyu ne akwai aljasadu akwai arruhu shi aljasadu mansha'uhu min al-ard giza'uhu min al-ard marji'uhu ila al-ard shi kuma arruhu mansha'uhu min as-sama giza'uhu min as-sama marji'uhu ila as-sama abu biyu aka hada aka yi mutum shi yasa yake motsi gangan jiki da rai. Shi rai shi yake motsa gangan jiki, to in aka zare ran sai gangan jikin ta zama mara amfani, sai ai maza abun ne ta don kattai wari. Shi yasa da an taɓa mutum an tabbatar ya mutu, me ake masa? Sai ai masa sutura, a tabbatar da mutuwansa, ai masa wanka, ai masa likafani, ai masa sallah, a binne shi. Kaga an gama da gangan jiki. Shi kuma ruhu sai ai sama da shi. Idan mutum yana cikin mutanen kirki sai a rubuta cikin illiyina, idan yana cikin mutanen banza sai a sa cikin sijjin. To Allah ya tsare mu. To wannan shine khalaqal mauta wal hayata, ya halicci mutuwa ya halicci rayuwa, liyabluwakum, domin ya gwada ku, domin ya jarraba ku. Allah ya halicce mu mu rayu mu mutu mu kuma mutuwa mu rayu, domin a jarabta mu a rayuwar muka yi aiki ai mana sakamakon sa kuma a gaban Allah ranar alkiyama. Yaza suka ce rabbana amattana thnataini wa ahyaytana thnataini fa atarafna bizunubina. Allah mun yadda mun yi laifi, ka raya mu babu mu, ka kirkiro mu sannan ka raya mu, ka kashe mu, ka kuma raya mu. Kaga an yi rayuwa biyu kenan, an yi mutuwa biyu. To Allah ya ce liyabluwakum alibtila, rayuwar mu gaba ɗaya gwadawa ce da jarrabawa. Shi yasa Allah ya ce latubulawunna fi amwalikum wa anfusikum, sai an jarabce ku a cikin rayukanku da dukiyarku. Wani gurin ya ce sai ya jarabce mu da abu biyar. Idan ya jarabce mu da abu biyar mu kuma muka yi abu biyu, to kuma zai mana abu uku. Kun ga ya zama nawa kenan? Ya zama goma. Wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat, jarabawa a cikin abu biyar ne. Sai ya ce me? Wa bashshiru as-sabirin, in muka yi hakuri shine abu na farko. Suwaye masu hakuri kuma? Alladhina idha asabathum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. To mun yi hakuri kuma mun ce inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, me ya sakamako? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Sai a samu salati daga Allah, daukaka kenan, a samu tsira da rahma daga Allah, kuma waɗannan su ne shiryayyu. Kaga an hada abu uku za a ba mutum: rahma da salati da shiriya. Wanda musifa ta same shi yayi hakuri kuma yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai ayi masa sakamako da abu uku, shine ayi masa salati, ayi masa rahama, kuma a shiryar da shi. Allah ya sa muna ciki. Da haka rayuwar mu gaba ɗaya jarabawa ce, ƴan uwa. Duk abin da Allah ya same ka, idan talauci ya same ka jarabawa ne, idan wadata ta same ka jarabawa ne. Shi yasa a wani gurin Allah ta'ala yake cewa wa nabalukum bisharri wal khairi fitna, in kai kuɗi jarabawa ce, in kai talauci ma jarabawa ce. An jarabci wanda aka bawa da godiya, an jarabci wanda aka hana da hakuri. To da a ce duk wanda Allah ya bashi ya gode, duk wanda aka hana shi ya yi hakuri, da duniya ba za ta zama ta taɓarɓare haka ba. Rashin hakurin waɗanda ba su samu ba, da rashin godiyar wanda suka samu, suka ƙi godiya, dama shedan ya ce wala tajidu aktharahum shakirina. A cikin alqur'ani Allah yake haikaito mana abinda shedan ya ce wala tajidu aktharahum shakirin, ba za ka samu mafi yawan su masu godiya ba. Qalilun min ibadiy ash-shakur, kadan ne a cikin bayina masu godiya. In Allah ya baka ilimi ka gode, menene godiyar ilimi? Kai aiki da shi, ka karantar da shi, ka faɗi gaskiya ba tare da cin mutuncin mutane ko ɓata su ba. Me godiyar kuɗi? Ka ci kai kanka ka sha, domin aka baka arziki baka ci ba baka sha ba. Matanka busu ci ba busu sha ba, ƴaƴanka busu ci ba busu sha ba, iyayenka da ƴan uwanka da danginka. To wannan dukiyar ta zame maka bala'i, ka zamo kankamau. Saboda haka dama dukiya ko ka kashe ta ko ta kashe ka ko a mutu tare ai ragas. Saboda haka a kashe dukiya ta hanyar da ta dace. Ni'mal malu salih lil rajul salih, madalla da kuɗi nagari idan suka shiga hannun mutum nagari. Tambaya ta biyu: ammalihi min aynaktasabahu wa fima anfaqahu. Kowa sai Allah ya tambaye shi, tayaya ka samu kuɗi, tayaya ka kashe? Tambaya ce mai reshe biyu, yaya ka tara, yaya ka kashe? To wani ya tara ta haram, ya kashe ta haram. Wani ya tara ta halal, ya kashe ta halal. Wani ya tara ta haram, ya kashe ta halal. Wani ya tara ta halal, ya kashe ta haram. To kowa yanzu yayi wa kansa hisabi, ta yaya kake samun kuɗi, wace hanya ka bi ka samu kuɗi? Fashi kai, sata kai, sane kai, kwace kai, rubda ciki kai, ha'inci kai, algusu kai, dako kai, noma kai, kiwo kai, sana'a kai, aiki kai? Kowa ya san yadda yake samun kuɗi. Idan hanya mai kyau ce ka sani, idan mara kyau ce ma ka sani. To da ka zo kashewa kuma, yaya ka kashe? Kai almubazziranci, kai barna, ka sai kayan maye, kai laifuffuka wajen kashe kuɗin? To duk mutum sai yawa Allah bayani. To sannan a dauko rayuwar mutum kuma, tambaya ta uku, ya kai ka karar da rayuwarka? Sai mutum yawa Allah bayani, shekara nawa kai, da wata nawa, da sati nawa, da kwana nawa, da awa nawa, da minti nawa, da sakan nawa. A nan ne kowa zai gane mahimmancin lokaci. Ramadana gaba daya awa 720 duka Ramadan. Awa 720 din nan in ka lissafa, zaka iya sauke Qur'ani sau hudu a cikin sa. Zaka iya sauke Qur'ani sau hudu a cikin Ramadana, idan ka bada awa 2 a cikin awa 24. Kullun ka bashi awa 2, awa 1 da safi, awa 1 da yamma, ragowan awa 23 kuma ka je ka sayar da kai da su. Al-Imam Shafi'i an ce yana sauka Qur'ani 60 a cikin Ramadana, kullun sai yayi sauka 2. Akwai mai sauka 30 kullun daya, akwai mai sauka 15 kullun rabi, akwai mai sauka 4 duk sati, akwai mai sauka 2 kwana 15 ya sauka 1 kwana 15. To in ka ba Qur'ani awa 1, indai ka iya karatu sosai to zaka yi sauka 2. So da duk awa 1 akalla zaka izo nawa? Zaka izo 4, kowane izo ya ci minti 10-15. Kaga ashe kenan, wato in muka lissafa lokutan mu da zikiri da salati da istighfari da neman kuɗi da sana'a, duk za su iya tafiya akan tsari. Amma mun fi yawa lokutan mu muna bata su akan abinda bai kamata ba. Shi yasa a can Allah ya ce, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mun sanya abinda ke cikin duniyan nan kawa ne a gare ta domin mu gwada ku mu ga wa zai aiki mai kyau. Anan kuma sai Allah ya ce, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, domin Allah ya jarabta ku ya ga ayyukum, wane ne daga cikin ku ahsanu amala, yafi aiki mai kyau? Wa zai yi aiki mai kyau? Allah bai ce aiki mai yawa ba. Malamai suka ce Allah bai ce kai aiki mai yawa ba, caye kai aiki mai kyau. An tambayi wani cikin magabata, ya ake aiki yayi kyau? Yace akhlasuhu wa aswabuhu. Aiki ba zai zama mai kyau ba sai ya zama akhlasuhu wa aswabuhu. Sai aka tambaye shi, menene akhlasuhu wa aswabuhu? Yace innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba. Al-khalis an yakuna lillahi wahda, was-sawab an yakuna ala sunna ala shari'a. Aikin ka ba zai zama mai kyau ba, ba zai zama karbabbe ba sai ka yi shi akan wannan jigajigai biyu, al-ikhlasu wal mutaba'a. Hadisin Umar da hadisin Aisha sune ma'aunan dukkan wani aiki. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wannan shine hadisin Umar radiyallahu an. Ana kiran wannan hadisi mizanul a'mal al-batina, mizanul a'mal al-batina, wato ma'aunin ayyukan zuci. Shine hadisin sayyidina Umar, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad wannan shine hadisin nana Aisha radiyallahu anha shi kuma mizanul a'malul zahira akwai al a'malul batina akwai al a'mal al zahira al a'malul zahira sune ayyukanka da ake gani da ido ita niyya ai ba a ganinta da ido niyya za ta iya zama mai kyau za ta iya zama mummuna za ta iya zama kadan za ta iya zama da yawa za ta iya zama gurbatacciya ko ingatacciya ala hasbi niyyar mutum wa inna malikul limri'in manawa kowa akwai irin niyyarsa da haka niyya mahalluha alqalb a zuciya ake niyya shi yasa mutum zai yi aiki kuma ya shiga wuta cikin wanda aka ce za a fara hura wutar jahannama da su hadda malamai fa hadda malami cikin wanda za a fara hura wutar jahannama da su hadda mai kudi hadda mai jihadi kuma an kashe shi a filin daga amma Allah zai saka shi a wuta saboda ba shi da kyakkyawan niyya bai yi jihadin nan dan Allah ba dan a zuga shi a ce shi gwarzo ne shi ba matsoraci bane shi mai kaza ne sune masu taimakon addini saboda haka aka sa shi wuta so da haka kaga ashe kenan in ba niyya duk aikin banza ake yi in ba kyakkyawan niyya to shi yasa malai ya ce akhlasuhu wa aswabuhu mal ibnu qayyim a cikin madarijus salikina yace mutum yana da akwai mai ikhlasi ba shi da mutaba'a akwai mai mutaba'a ba shi da ikhlasi akwai wanda ba shi da ikhlasi ba shi da mutaba'a akwai wanda yake da ikhlasi da mutaba'a ma'ana wani yana aiki kuma aikin nasa saboda Allah yake yi amma ba haka shari'a tace ai ba kaga yayi aikin banza tunda kayi aiki shari'a bata sa ka ba ina lada yake malam mai lahallari me yace wala yahillu lahu an yafa'ala fi'lan hatta ya'lama hukumallahi ba hukuncin ka kai na zuciyarka ba hatta ya'lama hukumallahi fihi sai ka san hukuncin Allah a cikin aikin da zaka yi me hukuncin Allah akai da haka malamai suka ce dole ka san abu biyar ka san wasu abu biyar din ka san wasu abubuwa 11 sun zama nawa kenan sun zama 21 to dole ka san su na farko al-hakim wane ne ma hakim din tukunna sannan al-ahkam menene ahkam din sannan al-mahkumu fihi al-mahkumu alaihi al-mahkumu bihi sai ka san waɗannan biyar din sannan ka san al-wajib al-mustahab al-muharram al-makruh al-mubah waɗannan su ake kira al-ahkam at-takalifiyya sannan ka san al-ahkam al-wada'iyya wanda suka hada sabab da illa da shart da mani da sahih da fasid da qada da iada da ada da azima da rukhsa su 11 in ka hada da waɗancan sun zama 21 to sai an maka sharhin waɗannan ka san komai zaka yi wajibi ne ko mustahabbi ne haramun ne ko makruhi ne ko kuma mubahi ne sannan abinda ke jawo hukuncin ga sunan sabab shart mani illa sahih fasid qada ada iada azima rukhsa duk waɗannan babuka ne da ake kiran su wato al-ahkam al-wada'iyya wala yahillu lahu an yafa'ala fi'lan hatta ya'lama hukuman la fihi sannan shabbakar abu zaid a cikin tashihu du'a yace kuma aikin ka sai ya bi matakai 6 na farko as-sabab me yasa zaka yi aiki me yasa sababin yin aiki sannan al-jins jinsin yadda za a yi aiki al-kayfiyya az-zaman al-makan al-adad sai ka san abin nan da shari'a tace kai yana da adadi in yana da adadi kada ka haura adadin za ku ga shari'a Allah cikin hikimarsa nau'in ibadar da muke yi akwai mai iyaka akwai mara iyaka wani zikirin zaka ji annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama kai kafa 100 annabi baya ba mutum zikiri sama da kafa 100 saboda so yake kowa yayi da namiji da mace da yaro da babba kuma so yake kai kuma kai sana'a da haka zaka ga ya ce ayi 100 ko 70 ko 7 ko 3 ko 1 ma saboda kowa yayi kuma ya dawama yana yi ahabbul a'mal ila Allah adwamu abinda Allah ya fi so aikin da za a dawwama ana yi kullun kai babu gajiyawa kai 100 da safa 100 da yamma ko kai 100 da safa kawai ko kai 100 da yamma kawai waɗannan sune ayyuka wato na wannan sai ka san kaifiyar yadda zakai zamanin da zakai lokacin da zakai jinsin da sababin akan waɗannan abubuwan guda shida yayi littafi tashihud du'a yaya zamu inganta addu'an mu ta dace da shari'a ita kanta addu'a tana da shurut tana da mawane tana da shurut da kuma mawane akwai sharadin addu'a akwai abin da ke sa kuma kai addu'a ki karba wa ma du'aul kafirina illa fi dalal saboda haka waɗannan sune ahsanu amala da haka in mutum Allah ya masa arziki zai aiki to yayi aiki saboda Allah a samu ikhlasi wanda malamai suke cewa ita kanta ibada tana buƙatar ka san al'abdu waye bawa din al-ma'budu waye abun bautar at-ta'abbudu ya za a aiwatar da ibadar al-ibada ita kanta ibadar to ita kanta ibadar Sheikhul Islam yayi ta'arifin ta da ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yardahu min al-aqwal wal af'al adh-dhahirati wal batina wa hiya mabaniya 'ala al-ikhlas wal mutaba'a duk wani aiki da zakai a fili ko a boye ayyukan zuci ko ayyukan fili ko na boye wanda Allah ya umarni ayi kuma ya so ayi kuma ya bada dama ayi akan shari'a na fili da na boye kai shi dan Allah kuma kai shi akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka Allah ya azurta mu mu yi aiki mai kyau kun ga ba yawan aiki ake bukata ba kyansa ake so kyansa kuma ya dace da shari'a wa huwa al-azizu Allah shine mabuwayi ya buwaya al-gafur kuma shine mai yawan gafara waɗannan sunaye na Allah guda biyu al-izzatu wal-maghfira hada su yana nuna wadatar Allah da isassa da kasaitarsa al-azizu ne mabuwayi ne kuma al-gafur mai gafara ne dan haka an hada a cikin izzarsa akwai gafara a cikin gafararsa akwai izza akwai wanda zai yafe maka abu dan kafi karfin sa ba zai iya maka komai sai ce to na yafe dai to Allah ba haka yake ba yafi karfin ka shi yasa yafe ma sannan izzar sa da buwaya sa ko ba zai zalunce ka dan yana da izza da buwaya ba wanda mafi yawan mutane in sun samu izza sai su zama azzalimai akazadhul izzatu bil ithm wani in ya zama babba ya kasaita ya burin kasa ya girma sai kuma ya zama cuci sai kaga buge wancan make wancan tura wancan ci hankin wancan mari wancan harbe wancan kashe wancan saboda ya samu dama sai ya amfani ta zalunci to shi Allah yana da iko kuma yana gafara yafi karfin ka kuma sai iyafe ma kuma sai iyafe ma dan yafi karfin ka Allah ne kadai yake da wannan saboda aka hada wani kuma abu bin nan kamar da na fada ba sa haduwa ga mutum sai ka ganshi da abin nan in ya samu izza sai ya zama azzalimi wani kuma zai yafe saboda rauni ba zai iya kaiwa ko ba zai iya karba haƙin sa ba sai ya hakura ya Allah ya isa to shi Allah subhanahu wataala al-azizu ne sannan kuma al-gafuru ne malam sa'adi yake cewa lahul izzatu kulluha duk wata buwaya ta tabbata ga Allah izzatul quwwa izzatul ghalaba izzatul imtina yana da buwaya na tsananin karfi sannan yana da izza ta rinjaye kuma yana da izza ta ba wanda ya isa ya cuce shi ko ya shiga cikin haƙinsa babu shi shine malam ibnu qayyim yake cewa huwal azizu shi Allah falan yurama janabuhu anna yuramu janabu zis sultani wa huwa al-azizu al-qahiru al-ghallabu lam yaghlifhu shay'un hazihi sifatani wa huwa al-azizu bi quwwatin fi wasfihi hiya wasfuhu fal-izzu hina izin thalasu ma'ani wa hiya allati kamulat lahu subhanahu min kulli wajhin adimin nuqsani malam ibnu qayyim a cikin nuniyat yayi baiti guda hudu akan yana yabawa Allah akan izzarsa yace wa huwal azizu Allah shine mabuwayi falan yurama janabuhu ba wanda ya isa ya shiga cikin haƙinsa babu shi a ce wai an ci zalin Allah ko an dauki alhaƙin Allah ko an shiga ba wanda ya isa sai in Allah ya ga dama ya kyale shi shi yasa yace dukkan mu fa karkashin afuwarsa muke rayuwa da Allah bai yafe mana ba dukkan mu nan da ba kowa yanzu a wajen tafsirin nan wala yu'akhizullahu nasa bi zulmihim ma taraka ala dhahriha min dabba da Allah yana kama kowa kiris din kai sai ya kama ka to da yanzu babu kowa a duniya din mun kare din nan yanzu afuwarsa muke ci karkashin lemar afuwarsa muke rayuwa da jin kansa da gafararsa ya yafe mana ne amma da bai yafe ba da ba kowa a duniyan nan dan ba wanda bai taba sabawa Allah ya taba yiwa Allah wani abin da Allah ya kauda kai ya kyale shi ba shi yasa ake so ka zama mai afuwa ka zama mai gafara ka zama mai jin kai ka zama mai yafiya ka zama mai hakuri so da kai ma an yi hakuri da kai da ba a yi hakuri da kai da ni da sauransu ba da babu mu baki daya wa huwal azizul qahiru shine mabuwayi a lokaci guda kuma mai rinjaye lam yagalifu shay'un babu wani abu da zai rinjaye Allah hazihi sifatani wannan sifa biye kenan wa huwal azizu biquwwati shine azizu mai tsananin karfi hiya wasfuhu wannan siffa ce ta Allah al-azizu wa lahul izzatu qul lillahi al-izzatu wa lillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin ayabta guna inda humul izza fa innal izzata lillahi jami'a duk wata buwaya da karfi da isa ta tabbata ga Allah shi yasa in ka bi Allah sai ya baka buwaya ya baka karfi ya baka kwarjini ya baka barazana in ka ki Allah sai ka ji komai ma tsoron sa kake ji kamar da aka ce in ka bi Allah komai sai ya ji tsoron ka in ka ki Allah ko kai kuma sai ka ji tsoron komai ma wa huwa al-azizu biquwwatin hiya wasfuhu fal izzu hina idhin salasu maani buwayar Allah tana daukan mana uku kenan wa hiya allati kamalallahu subhanahu min kulli wajhi ita ta nuna cikar Allah da bunkasarsa ta kowace fuska bashi da tawaya adimun nuqsani to kaga kenan aziz yana nufin azizun shi yasa Allah yake hada izza da abubuwa da dama a cikin alqur'ani wani guri yace azizun hakim mai izza ne kuma yana da hikima wani guri yace azizun dhuntiqam aziz ne kuma sannan mai daukan fansa wani guri sai yace al-azizur rahim al-aziz ne kuma mai rahama wani guri yace al-azizul alim mabuwayi ne kuma yana kunshe da ilimi wani guri yace al-azizul gaffar al-aziz ne mai gafara wani gurin al-azizul hamid kana karanta qur'ani zaka ga Allah yana hada izza da abuba da dama a cikin alqur'ani sunan al-azizu yazo a cikin alqur'ani sau 92 Allah yana kiran kansa da suna al-azizu kaga ashe yana cikin manyan sunaye da Allah ya ta kiran kansa da su da haka ne zamu ce al-azizu ismun min asma'illahi ta'ala wal izza sifatun min sifatillahi subhanahu wa ta'ala athar na wannan kuma shine izzu man yasha'u wa yudhillu man yasha'u shine athar na wannan sunan yuzillu man yasha yu'izzu man yasha walillahi al-izzatu jami'a ayabtaguna indahum al-izza fa innal izzata lillahi jami'a walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin izza ta tabbata ga Allah da manzansa da mu'minai to sai Allah ya ce al-gaffar gafur ko wa huwa al-azizul gafur gafur in kuka lura an gina shi ne akan fa'il fa'ul yana nufin sigatul mubalaga Allah ya kira kansa gafir so daya a cikin alqur'ani inda yace gafirudh dhanbi wato wannan sunan ina jin dadin sa duk sanda na karanta shi gafirudh dhanbi ko baka yi istighfari ban Allah ga dama ko sai iyafe ma gafirudh dhanb kenan sannan wa qabilut taub in kace ka tuban ma zai karba in ma baka tuban ban ya ga dama sai iyafe ma dan akwai wanda ba tuba yayi ba kawai shi Allah ne yayi masa bonus kawai yace yafe masa ku duba a cikin wuta hadisin Bukhari da Muslim akwai wadanda suna cikin wuta sun dade an yi ceto amma ban da su duk an fita daga wuta wanda duk zai fita an fita da shi amma ban da su sai Allah ya ce aje cikin wuta a bincika wanda aka samu imani kamar kwayar zarra a fito da shi sai aje a fito da wadannan sai Allah ya ce a sake bincikawa wanda bai taba aikata alheri ba ko misqalar zarratin a rayuwarsa a fito da shi mallan ya amal khairan qat wannan shi ake kira shafa'atu rabbil alamina, wannan ceton Allah ne da kansa, yace wanda bai taba aikin alheri ko so daya ba amma ba mushriki bane ya fito, shikenan sai a fito. To wannan ita ce shafa'atu rabbil alamina. Kun ga ana ai shine gafirin zambi kenan wa qabilut tawb, kuma Allah ya shelantawa duniya. Ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqanatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kuma ghafur, asalin kalman ghafuru yana nufin as-sitru wat taqabiyatu. Za ku ga Allah ya rufa mana asiri fa, a cikin rufin asirin Allah fa muke rayuwa. Yanzu wani yaje yayi tabargazar sa, ya sha babbar riga da rauni da hula da kwagiri, ya fito gaban mutane ana kwanta ana gaishe shi, amma da Allah ya lika masa laifin da ya ko a gudu zai. Da a ce duk tabargazar da kai Allah zai rubuta maka a goshi, da zaman ba zai yi ba. Za ce a karamakalla ya haka, a kai ma ya haka. Kaga Allah ya rufa asiri, sai mutum ya yi tabargazar sa, ya barnar sa, ya share bakin sa, ya wanka, ya fito sha kunu, ana karamakalla ko ana shek ko ana alhaji ko ana waye. Ba a san ku tabargazar da yayi ba, da Allah ya fito da tabargazar ya nuna wa jama'a, wani ma ba ko gaishe shi ba za a yi ba. Kun ga ashe Allah mai afuwa ne, mutum zai buya sitir satar, ka buya kai sabo, kuma kai wanka, ka sha babbar riga, ka sha baturare, ka fito kai shuru kamar ba kai kai ba, kuma jama'a su ta gaishe ka ana girmama ka. Da Allah ya ga damar tona ma asiri, sai dauko hoton abin ya nuna mutane irin tabargazar da kake yi. Wani zaka ga a fili mutumin kirki ne, amma in ya koma gefe tabargazar da yake Allah ne kadai ya sani. To da Allah zai dauko tabargazar ya nuna mutane, da ba zai iya shiga cikin jama'a ba. Kun ga ashe Ghafur ta yi amfani akan kowa, da Allah ya sitirta. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan bayin Allah ababan tsarewa ne sai masu bayyana sako. Yace yana daga cikin bayyana sako ka je kai tabargaza ba wanda ya ganka, ka zo cikin taro ka ce kai ai jiya mun hole, jiya mun yi tabargaza, ana ji ana girmam ana dariya. To wannan yana cikin abin da yake sa Allah yake halakar da mutane, domin sako mataki hudu yake da shi. Matakin farko sha'awar sabon shi ake kira al-khatar qatarat, zuciyarka ta dinga sha'awar sako. Na biyu aikata sabon. Na uku maimaita sabon. Na hudu sabawa da sako. To waɗanda suka saba da sako sune wanda in ba su yi sabon ba ba sa jin dadi, kuma wanda suka saba da sako su suke fada da masu wa'azi, ba sa son ayi wa'azi akan wannan nau'in sabon da suke yi. Wanda suka saba da sako su suke bawa masu irin wannan sabon kariya hadda kuɗi. Wanda suka saba da wani nau'i na sako su suke tallan sabon, suke yada shi, kuma suke bashi kariya. To irin wannan matakin na ƙarshe irin su ne Allah yake halakar da mutane, wanda ake kiransa azabu istisalin, gaba ɗaya a kawar da mutane daga ban ƙasa. Isa Allah ya ce ala inna Allaha huwal ghafurur rahim. Ku saurara ku ji, Allah mai gafara ne mai jin kai ne. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa huwal ghafuru alwadudu. Alwadudu sunan Allah masoyi, soyayya sifa ce, so suna ne na Allah. Shi sa Allah yana so kuma ana son sa. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Shi sa wannan sunan zai sa maka kwadayi kan ka so Allah, Allah ya so ka. Ka bi Allah, Allah ya saka maka. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun innahu kana haliman ghafura. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a ala huwal azizul ghafar. Rabbus samawati wal ardi wa bainahuma al azizul ghafar. Shi sai ya ce fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Al ghafir yazo so daya, al ghafur yazo so 91, amma ghafar yazo sau biyar. To da ghafur da ghafar wanne yafi fadi? Domin ko wanne mubalaga ne, ghafur fa'ul, ghafar fa'al. Malamai suka ce fa'al yafi fa'ul, ma'ana mai yawan gafara mai ninka gafarar. Daga cikin gafarar Allah ya yafe maka saban babu shi, to yakan yi fiye da haka, shine ya musanya saban ya zo ya koma lada. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat a musanya sabanka ya koma abin arziki ko ya koma abin lada wannan babban daraja ce ko a baka dan kankanin abu mai nauyi kamar yadda za a zo ranar alkiyama da wani komai an lissafa ba zai sha ba amma sai Allah subhanahu wataala ya ce kana da wata kalma da ka fada wacce aka rubuta a wata bitaka a wani ID card a dauko shi idan aka dauko aka dora sai rinjayi duk abin da ya aikata na sabo in an bude takarda sai aga la ilaha illallah ce dan haka la ilaha illallah mutun ya fade ta da ikhlasi kuma yayi aiki da ita wannan kalmar ta isa mutun tsira la ilaha man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhala aljanna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna daka algafur sunan Allah ne gafara kuma sifar Allah ce sannan ya gafiru wato aiki ne ko kuma asar ne na wannan sunan allazi khalaqa sab'a samawatin Allah shine wanda ya kirkiri sammai guda bakwai ya kirkiro sammai guda nawa guda bakwai Allahu akbar tibaqan wani kan wani sammai din nan hawa hawa ce guda bakwai amma ba amanna suke da juna ba hadisi ya zo tsakanin wannan saman da samanta akwai tafiyar 500 shekara 500 a ma'aunin tafiya na da wasu malamai sun ce ko a mai ma zaka tafi ko a gudun haske zaka tafi sai kai shekara 500 in dai ba Allah ne ya kira ka ka taho ba in ko Allah ne ya kira ka sai ai ma dayyu sai ka gama doguwar tafiya a dan kankanin lokaci amma an kai kace zaka da kanka to sai ka tafi shekara 500 zaka tarar da bangon sama to shekara ka nawa a duniya kafin kai tafiya shekara 500 kaga dole ka dawo ka mutu ma ka zama gari watakila allazi khalaqa wanda ya kirkiri sab'a samawatin sammai guda bakwai tibaqan wata kan wata ma tara fi khalqir rahmani min tafawut ba za ka taba ganin harigido a cikin halittar Allah ba wato ta ci barkatai ko rashin tsari babu a cikin halittar Allah duk abin da kaga Allah ya halitta ya akan tsari yake tafiya akan lissafi yake tafiya akan gwadabe yake tafiya akan nizami Allah yake gudanar da komai nasa shine ma'anan tafawut wani ya tsira wani ya wuce wani kamar a ce ku tashi ku ruga da gudu irin gudun shanu da awaki wannan ya buge wannan ya taci barkatai harigido to ba haka halittar Allah take ba akan tsari Allah yake gudanar da lamarin sa farji'il basara kalman ma tara fi khalqir rahman ya hada dukkan halittun Allah shi yasa Allah bai ce ma tara fi khalqil lahi ba sai ya ce fi khalqir rahman saboda a dada jawo mutane cewa wanda ya halicci halitta rahama yake so ya musu shi yasa Allah ya raba sunan ar-rahman zuwa ga khalqu saboda halittu su sa rai a cikin rahamar Allah kuma dama a cikin rahamar Allah muke rayuwa wa rahmati wasi'at kullu shay'in rabbana wasi'ta kullu shay'in rahmatan wa ilma wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ana rahmatun muhda annabi yace ni kaina rahama ne aka baku ita kyauta saboda haka Allah yace ma tara ba za ka taba gani ba fi khalqir rahman cikin halittun da Allah yayi gaba daya min tafawutin ka ba za ka ga rashin tsari ko ta ci barkatai ko harigido ba farji'il basara sake dubawa da idanka ka kalli duk wata halitta ta Allah abin mamaki majalisar dinkin duniya sun ce in ka duba shafin majalisar dinkin duniya akan adadin population na duniya cewa mun haura biliyan 7 mun doshi miliyan biliyan 8 yanzu haka lissafin biliyan 8 duniya take rici na adadin yawan population a duniya a cikin biliyan 8 din nan duk gaba daya in ka kalli mutum zaka ga yana da hanci yana da ido yana da baki amma kuma daban-daban ne kowa ka kalli fuskar sa zaka ga hanci amma hancin wannan da wannan Allah baya maimaita hanci sai ga hancin duk daban-daban idan daban-daban bakin daban-daban fuskar daban-daban wata hikima ta Allah kenan da Allah ya mu masu fuska iri daya da zaman duniya ba zai yi ba domin za a zo a daura mu ango aure wani kuma ya shiga dakin amaryar saboda kamar su daya wani zai laifi kuma a kama wani ya ci zabe kuma wani ya hau kujerar ko ba haka ba yanzu ni da Allah ran ma irin mu daya kai ma irin ku daya to me zai faru kenan ba wanda zai a gane wani sai ya shiga dakin amarya kama kuma bata san shine angon ba amma Allah sai ya bambanta mu a sufofi ya sun bambanta mu a kamanni koda zaka ga a ce ai ana samun tagwaye wata ran kaga sun yi kama da juna to zaka ga akwai bambanci dole akwai bambanci ko na hali ko na sifa ko na wata dabi'a ko dai dole sai an samu bambanci in suka taso ku halin su zai bambanta su kuma sai kaga wasu ƴan abubuwa sun bambanta da suke nuna suna da bambanci din kamar yadda Allah subhanahu wataala yake tsarin sa to kaga wannan ma akwai gwaninta yanzu aka ce kai drawing din abu billion daya kuma dub mai fuska kakka maimaita wahala zaka shi amma Allah wannan fa daya ne daga ciki a wannan zamanin ne ba mu san billion nawa ne suka wuce ba ba mu san billion nawa ne za su zo ba kai koda a ce ga baki ɗaya mu mun yi kama iri daya Allah ya bambanta mu akan gashin jikin mu shi yasa yanzu daga cikin hanyoyin da ake gane wanda ya laifi an samu gashin sa to ba mai irin wannan gashin za iya gano laifi ta hanyar gashin sannan dan yatsan ka din nan babban dan yatsan ka wannan shi ma in ka dan aka dangwala za iya gano laifi ta wannan hanyar saboda in ka dangwala duk duniya ba wanda zai dangwala ta irin taka shi yasa ake cewa mutum ya dangwala hannunsa in ka dangwala ka shiga ko ka fita ba wani wanda zai zo ya kama da wannan dangwalan naka shi yasa kakka dangwala abinda baka gane ba ka dangwala alheri kakka dangwala abu ai tsiya kuma ka zo ga alamar ka har duniya da lahira kana da sheda akai to saboda haka Allah cin ikon sa ya halicci sammai guda bakwai ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin farji'il basara sake daga kanka kai kallo cikin halittun Allah hal tara min futur shin zaka ga tsagewa a cikin sammai ko zaka ga tsagewa a cikin sauran halittun da Allah subhanahu wa ta'ala yayi thumma arji'il basara sannan ka sake daga kanka karo na biyu ko ka maimaita karrataini ninkin ba ninkin nan karrataini ba yana nufin bi kawai ba a'a ka ninka ka kalla ka sake kalla har izuwa lokacin da zaka kosa ko gaji yanqalib ilaikal basaru idan ka zai juyo zuwa gare ka khasi'an atabe wato zaka tabe cikin ganin ka ma'ana ba zaka ga kasawa ba wa huwa hasirun shi kuma idan naka yana mai gajiyawa yana mai kosawa ka san in kana son ka gane abu tsira masa ido kai ta kallon sa zaka gano abubuwa daban-daban wanda kallo ɗaya ko biyu ko uku ko huɗu ko biyar ba zai nuna maka ba to Allah ya ce to ga halittuna nan nayi na zuba a duniya daga ciki ga sama ka kalli saman nan kaga abun mamaki wassama'a banaina ha bi aidin ka duba yadda Allah ya wato halicci sammai sannan wani abun mamaki a cikin wannan guri Allah ta'ala yakan yawan ambatan bakwai za ku ga adadin bakwai yakan yawan zuwa alqur'ani saman bakwai kasan bakwai sati kwana bakwai dawafi bakwai sa'ayi bakwai jifa bakwai so goma sai ka ga shi ma koma kuma goma so bakwai 27 sai ga bakwan nan ta fado a sama shine daren lailatul qadari to bakwai za ka yi ta gani a shari'a ta zo bakwai kai azumi uku a can kai bakwai a gida wa sab'atin iza raja'atu tusabbihu lahu samawati sab'u dukkan sammai guda bakwai din nan tana wa Allah tasbihi wal ardu wa man fihinna da ƙasa da duk abin da suka kunsa suna wa Allah tasbihi wa laqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq nayi kofofi guda bakwai a saman ku malamai suka ce saman nan zai dauki ma'ana biyu akwai saman kanka akwai kuma saman kanka shine daga wuyanka akwai kofa bakwai kowa ya kalli daga wuyansa zuwa sama kofa bakwai ce kofar hanci biyu kofar ido biyu kofar kunne biyu kofar sannan an umarce ni nayi sujjada ala sab'at a'zum in yi sujjada akan gabbai guda bakwai ma'ana da hanci da baki sai aka ce ɗaya ne da hanci da goshi aka ce ɗaya ne to kaga wannan faqadahunna sab'a samawati masali lazina fiquna kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila thumma stawa ila samai fasawahunna sab'a samawat wa qala mulku inni ara sab'a baqaratin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin wa ukharu yabisat qala tazra'una sab'a sinina da'aba thumma yatim ba'da zalika sab'un shidadu kaga bakwai tana yawan maimaituwa a cikin addini me sirrin dake cikin haka Allahu ta'ala a'lam. Daka Allah ta'ala yace idan ka zai dawo zuwa gare ka wa huwa hasir walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. Nan zamu tashi ko walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha. To sai mu tsaya anan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya yafe mana. Subhanakallahu wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Kamar yadda aka saba bayan Allah sun fara gabato da kyaututtuka domin a isar da shi ga marayu, akwai buhun shinkafa guda daya, buhun shuga guda daya daga Dr. Abubakar Sa'id Dr. Ayagi, Allah ya saka masa da alkhairi, MD na Federal Teaching Hospital Gombe Federal Medical Center, to Allah ya saka masa da alheri. Akwai buhun shinkafa biyu, buhun shuga guda daya, buhun gero guda daya daga dan majalisar jahar Gombe Alhaji Ahmadu Jalo Ganga. Akwai atamfa turmi shida, shadda yadi 15 daga wani dan uwa ta hannun Sagir Usman. Akwai kudi 500 daga wani bawan Allah shi ma, da wasu kudin su ma 500 daga wani bawan Allah yace ayiwa yan kasuwar tudun hatsin Gombe addu'a game da masifar gobara da ta same su. Allah ya mayar musu da alkhairi ya kuma kare afkuwar hakan a nan gaba. Akwai kudi 400 daga wani dan uwa yace ayi masa addu'a Allah ya bashi mace ta gari. Akwai 200 daga wani dan uwa ayi masa addu'a Allah ya bashi ya raba shi da aljanu da yake fama da su. Akwai marasa lafiya gida da asibitoci. Akwai masu bukatar mallakar gidan kansu. Akwai masu bukatar Allah ya shirye musu da ƴaƴan su. Akwai masu bukatar cin jarabawa. Akwai masu bukatar jari. Akwai masu bukatar aikin yi. Akwai maza masu bukatar mace ta gari. Akwai mace mai bukatar namiji na gari. To Allah ya hada na gari da ta gari, ya hada ta gari da na gari. Akwai masu bukatar haddace alqur'ani. To duk bukatun mu nan da muka fada na alkhairi da wanda ma ba a fada ba, muna tawassali da sunayen Allah wadanda an roke shi da su yake amsawa. In an yi kira da su yake biyan bukata. Allah ya biya wa kowa bukatar sa ta alkhairi. Allahumma nas'aluka bi anna lakal hamda. لا إله إلا أنت المنان بديء السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.